بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان بالرد والعقل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما باع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما فعل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما فعل. الرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب، وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يؤذبهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايامك أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي نموتبو لكي قوفر قورا جهر كتنا وانا يمتي نرانر ثلاثة نو قواتا شاتايا ga watan Sha'ban, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma yazo zai leda 12 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu na mako-mako, cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, واللفر بجمل مالهم من شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، وان دي بردوني أبجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تريب وقوي دا أشهرين دا تقص. كما وانا شيل درس من نوع وانا لتاهم شيل درس من شابيو أجير وانا درس مقمع وانا شيل نا نعم سند شدا. Idan ba manta ba, Ibn Taymiyyah yana tsakiyar mana bayani akan tawakkali. Tawakkali wanda shine dogaro ga Allah madaukakin sarki, wato bawa ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuransa, al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa. Bawa ba shi da wani katakus a cikin rayuwarsa sai abinda Ubangiji madaukakin sarki ya so shi da shi. Don haka a cikin harkokin addininsa yana neman Allah maɗaukakin sarki ya agaza masa, ya taimaka masa, ya bashi taufiki da gamdakatar, kamar yadda yake neman taufiki da dacewa a cikin al'amuransa na rayuwar duniya. ibada wato bautar Allah madaukakin sarki ita ce gaya ita ce dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicce mu gaba ɗaya a doron wannan kasa ba dan mu bauta masa ba ba dan bautata masa ba da ba yi mu ba Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ubangiji yake cewa ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu wannan shine dalilin da yasa aka yi mu an yi mu ne dan mu zama bayan Allah masu bautata masa ubangiji bai yi mu ba dan mu taimaka masa bai yi mu ba dan kawai ya nuna iyawarsa a yayi mu ne dan mu zama bayansa mu zama masu bautata masa wannan bauta ta ubangiji kuma ba za ta samu daga gare mu ba sai mun koma mun nemi taimakonsa da agajinsa Ibn Taymiyyah ya gaya mana yace wannan shine abin da alqur'ani ya kunsa a gurare da yawa ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'buduhu wa tawakkal alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata yace to waɗannan abubuwa guda biyu bautatawa Allah da kuma neman taimakonsa akan dukkan abin da dan adam yake yi na bautar Allah ko na rayuwa yace waɗannan kalmomi ne waɗanda suke sun tattare dukkanin abubuwan da ake buƙata su tattara yace wa hatanil kalimatani huma aljami'atani allatani lirabbi wal 'abdi waɗannan kalmomi guda biyu iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonka waɗannan jumloli guda biyu sune jumloli waɗanda suke masu gamewa masu tattaro dukkan manufofin da Allah madaukakin sarki ya halicci duniya saboda su allatani lir rabbi waɗanda suke na ubangiji ne wal abdi da bawa wato jumla guda bangaren jumla guda wannan ta ubangiji ce bangaren jumla guda kuma ta bawa ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda girman waɗannan kalmomi guda biyu da sa har wasu daga cikin malamai suka yi littafi akan wannan kamar littafin manazilus sa'irin wanda Abu Isma'il al-Harawi ya wallafa ba komai ya rubuta a ciki ba illa sharhin waɗannan kalmomi guda biyu wanda daga baya Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Majarih Ibn Taymiyyah ya zo ya masa sharhi mai suna Madarijus Salikin waɗannan jumloli guda biyu Ibn Taymiyyah ya ce su ne kalmomi waɗanda suke jami'atani sun tattari komai da komai sun tattari abinda yake ta ɓangaren bawa sun kuma tattari abinda yake ta ɓangaren ubangiji su kama ja a fil hadisi sahihi da bi fi sahihi muslim kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi wanda imamu muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an karbo daga Abu Huraira shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji mai tsarki da buwaya yana fada yake cewa qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana nisfuha li wa nisfuha li 'abdi rabi nawa ne rabi kuma na bawana ne wali abdi ma ta'al abinda duk bawa na ya roƙa zai samu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yaqulu al-abd bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ga Allah ubangijin halittu yaqulu Allah sai ubangiji shi kuma yace da shi hamadani abdi bawa na yaya bin yayi min kirai يقول الرحمن الرحيم بواتي الرحمن الرحيم وانديكي ميراما من جنكي يقول الله سيء بيدي يتي أثناء علي عبدي بوانا يا يبا مني يقول مالك يوم الدين يتي غما لكرا نستاك مقو يقول الله سيء بيدي يتي مجدني عبدي بوانا يا كنوز تاني يقول العبد bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka ya qulu Allahu sai ubangiji ya ce mata fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdin nisfain wannan aya gida wato tasobi ke tsakani na da bawa nan wali abdi ma ta'al kuma abinda bawa na ya roka zai samu yaqulu al-abd bawa zai ce ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin tafarki wadanda kai musu ni'ima ba tafarki wadanda kai wushi da su ba ba kuma kwatantu ba yaqulu allah sai ubangiji yace fa haula ila abdi wadannan na bawa na ne wali abdi ma ta'al kuma abinda bawa na ya roka zai samu wannan hadisi hadisi ne da imam muslim ya rawaito shi wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kuma ya rawaito shi daga Allah madaukakin sarki yana daya daga cikin al-hadithul qudsiyya wato al-hadithul qudsi wanda riwaya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisbain na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana malamai suka ce as-sala'a nan ana nufin karatun fatiha ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan riwaya daga ubangiji aka kira wata as-sala'a ana nufin al-qira'a ko kuma qira'atul fatiha ana nufin karatun fatiha kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wabtaghi baina dhalika sabila wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika kada ka daga miliya kwarai wajen karatunka wala tukhafif biha kada kuma kai kasa da ita sosai wabtaghi baina dhalika sabila kai abun tsakatsakiya kai baka daga miliya da yawa ba kai kuma kai kasa da yawa ba to wannan kaga anan Allah madaukakin sarki ya kirawo karatun bawa da as-sala wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika kamar yanda sallah din ita kuma a wani gurin akan ba ta ainihin sunan karatu ko qur'ani shi kanta kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda qur'anul fajr ay salatul fajr sallar asbahi sallar sai da mala'iku suke halarta kaga anan an kirawo as-sala bi qur'an domin karatun da ake yi a cikin ta kuma da tsawaita karatu a cikin sallar asubahi shikenan ana kiran as-sala ahyanan bi ma'na al-qira'a ko al-qur'an haka nan kuma wani lokaci ana kiran ita kanta karatu shi kanta karatu din da as-sala wannan shine malaman balaga suke cewa itlaqul kulli wa iradatul juz'i an faɗi sallah ka tokam amma ana nufin karatun cikin sallah din ambatan fatiha ko kiran fatiha da sunan as-sala wannan yana nuna maka mahimmancin karatun fatiha a cikin sallah ta yadda karatun fatiha a cikin sallah yake rukuni ne sallah ba za ta yi ba idan babu karatun fatiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba kasancewar sallah ba za ta tsaya ba sai da fatiha yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sallah din ya kirawo fatiha din da sunan sallah gaba daya kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisin ya kirawo haji da sunan arfa yace al-hajju arafa wato haji yace tsayuwar arfa kamar kai ka ce babu wani abin da bawa zai yi lokacin da yaje haji illa tsayuwar arfa kawai tare da cewa akwai wasu ayyuka na wajibi daban-daban har ma da wasu na rukunai to amma kasancewar arfa ita ce kashin bayan haji wanda ya same ta wanda bai same ta bai samu haji ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya takaita sifar da haji da arfa to haka shi ma wannan salati da aka wannan hadisi da aka takaita kiran ainihin fatiha da sunan sallah yana nuna maka girman ta da kuma zamantowar ta rukuni kuma wajibi a cikin sallah Allah madaukakin sarki yake qasamtu salata baini wa baina abdi na raba karatun fatiha mun ce karatun fatiha ake rufe da as-sala anan saboda yadda zai zo a ba a cikin hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wacce magana din kulalliya qasamtu salah annabi yace yaqulu al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen hadisin wannan shi zai nuna maka cewa as-sala anan ana nufin karatun fatiha Allah ya raba karatun fatiha biyu tsakaninsa da bawansa baini wa baina abdi nisbain na raba wato karatun fatiha tsakanina da bawana kashi biyu anan ba ana nufin adadin lafuzza ba domin ta fuskar adadin lafulta ka iya samun wani bangare ya fi wani bangare yawa. Wasu malamai suka ce ta fuskar ma'ana ake nufi, wato ma'anonin da Fatiha ta kunsa, wasu ma'anonin sun keɓanta ne da Ubangiji shi kadai, wasu ma'anonin kuma suna da alaka ne da bawa. Wannan shi ne raba sallah din ko raba Fatiha din gida biyu. Wasu malamai suka ce ana nufin adadin ayoyin da suke cikinta. Ayoyin Fatiha abin nan ayoyi ne bakwai, saboda haka Ubangiji ya kasa waɗannan ayoyi tsakaninsa da bawansa. Ayoyi uku na farko sun keɓanta ga Ubangiji shi kadai, labarta mana suke yi game da sifofi na Ubangiji, sifofinsa na zati ko sifofinsa na ayyuka. Alhamdulillahi rabbil alamin ɗaya, Ar-Rahmanir Rahim biyu, Maliki yawmiddin uku. Sai kuma ayoyi uku na ƙarshe su kuma suna labarta mana wato irin abin da bawa yake nema, yake bukata da kwaɗayin da yake da shi a gurin Ubangiji. Tun daga kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, wanda wannan aya ce a gurin wasu da dama daga cikin malaman qira'a, sannan kuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce wanda kaga ayoyi uku. Sai kuma tsakiya, wacce ita ce aya ta tsakiya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ita kuma wannan Ubangiji ya raba tsakaninsa da bawansa. Iyyaka na'budu, wato Ubangiji shi kadai ya tsibanta da wannan, wa iyyaka nasta'in, wannan kuma rabon bawa ne a cikin karatun sa na Fatiha. Kaga Fatiha ka rabu gida biyu kenan, Ubangiji ya tsibanta da ayoyi uku da rabin aya, haka nan bawa ya tsibanta da ayoyi uku da rabin aya, kaga kenan ayoyi bakwai sun cika. A nan ne malamai suke hujja da wannan hadisi akan cewa bismillah ba aya bace daga cikin ayoyin Fatiha. Bismillah ba ta cikin ayoyin Fatiha, domin akwai ja'in ja da ainihin musanyan ra'ayi na malamai dangane da bismillah, shin aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ko ba aya bace daga cikin ayoyin Fatiha. Wanda wannan hadisi ne karara wanda yake sahihi, ya fito ya bayyana cewa Fatiha, wato bismillah, ba ba ta cikin adadin ayoyin Fatiha, domin gashi a farkon hadisin qasamtu sala, wanda ita ce Fatiha din, sannan Ubangiji ya faɗi yadda rabon yake, sai ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe. Kuma ijma'in malamai gaba ɗaya ya haɗu da makaranta duka akan cewa Fatiha ayoyinta bakwai ne. Fatiha ayoyinta bakwai ne, kamar yadda Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal mathani والقرآن العظيم. وعندما لم يسك فسر السبع المثاني آيوي بقوي لأيكي ميمي سكرا تنسو سوني آيوي فاتحة. سو داك فاتحة آيوي تبقوي كاكي نن للتاف ودن سكتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سك للتاف آية أنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما قمت زمن آية بزمن كنت وانا شيني زي بات آيوي بقوي zai baka ayoyi bakwai, wanda shi ne lissafin makaranta Al-Qur'ani na Makka da na Kufa da sauran fuqaha'u da dama waɗanda suka karanta suka lissafa wannan gaba a matsayin aya ce mai zaman kanta, wato siratal ladina an'amta alaihim aya ce mai zaman kanta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce mai zaman kanta. Tsakanin lissafin mutanen Madina da lissafin mutanen Basra wanda suke ɗaukan wannan a matsayin aya ce gaba ɗaya, in sun ɗauki wannan a matsayin aya ce guda ɗaya ga aya za su zama shida, to wannan zai sa kenan a shigo da bismillah ta zama ita ce aya ta cikin bakwai din. Wanda kuma wannan hadisin yana nuna sabanin haka, domin hadisin yana nuna an raba Fatiha, Ubangiji ya raba Fatiha tsakaninsa da bawan, sai kuma ya bayyana farkon Fatiha din da ita ce alhamdulillahi rabbil alamin. Sai dai kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba a karanta Fatiha ga kwata-kwata, domin a nan malamai suna tattaunawa akan cewa masallaci zai bude karatun Fatiha sai da bismillah ko ba zai bude ba. Wasu suka ce ba zai bude ba kwata-kwata, zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin, saboda hadisai da suka zo akan haka, kamar hadisin Anas da yake cewa yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan Abubakar da Umar, amma bai ji su suna bayyana karatun Fatiha ba, bismillah afwan, bai ji su suna bayyana karatun bismillah ba. A wata riwayar bai ba ta kasu suna budewa yaftatihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin, wanda wannan ya sa wasu malamai suka ce ana yana nuna kenan ba ta yin Fatiha, ba ta yin bismillah. Wasu malamai suka ce a hadisin baya nuna ba ta bismillah a farkon Fatiha, abinda yake nunawa ba ta bayyana bismillah din kasancewar an fara Fatiha da bismillah ba shi yake nuna aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ba sahabbai sun rubuta bismillah a farkon kowace sura amma abinda malamai suke cewa bismillah aya ce a cikin suratul lambi innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sahabbai sun rubuta ta a farkon kowace sura tun lokacin da aka rubuta mushaf wanda yake nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine yayi umarni da a tabbatar da wannan fatiha din wannan bismillah din a farkon kowace sura domin ba za su sanya abinda ba a karanta shi ba kwata kwata za su sanya kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da su sanya ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce su su sanya shi ba za su sanya shi ba ko da kuwa ana fadar sa mun san cewa misali a ƙarshen fatiha ana cewa amin amma kuma ba a rubuta ta a rubuce ba za ka ganta a cikin masahif a ƙarshen fatiha an rubuta amin ba sahabbai ba su tabbatar da wannan ba duk da cewa kuwa ana faɗar ta a cikin ainihin a cikin sallah to kaga ashe kenan faɗar abu a cikin sallah ba shi yake a cikin karatun fatiha ba shi yake nuna cewa yana cikin ayoyin fatiha ba da a ce faɗarsa ko karanta bismillah a cikin fatiha shi yake nuna tana cikin ayoyin fatiha da sai mu ce amin ita ma tana cikin ayoyin fatiha tare da cewa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka amma kuma an ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in yana sallah yakan faɗi amin bayan ya gama karatun fatiha kuma yana umartar masallata mamu ko ɗaiɗaikun mutane da su faɗi haka har ma yana haifaito falalar faɗar haka din saboda haka a taƙaice abinda malamai suke cewa ko kuma maganar da ta fi rinjaye daga cikin maganganu na malamai dangane da wannan matsala shine bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha amma kuma ana iya a karanta ta a farkon fatiha amma sirran wato a asirce ba a bayyana ba rashin karanta ta kuma ba laifi ba ne kuma ba zai zama tangarɗa da sallar wani ba don bai karanta bismillah a farkon fatiha ba kamar yadda da dama daga cikin wasu ayyuka na sunna akan yi su kuma akan bar su ba tare da cewa sallah ta samu matsala ba misali kamar jalsatul istiraha mutum ya yi jalsatul istiraha ko kuma ya barta wannan baya nuna cewa sallar sa idan ya barta ta samu matsala to haka nan karatun fatiha a karatun bismillah a farkon fatiha yin sa baya cutarwa bal ma watakila yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin wasu nassussuka kamar nassin da yake cewa kanu yusirruna bi fatihatil kitab suna sirran da fatihatil kitab ba ta bayyana ta a bayyane wannan yake nuna ana iya a faɗe ta sirran ba a bayyane ba idan an faɗe ta a bayyane domin nufin karantarwa wannan babu komai kamar yadda aka samu Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yakan yi wannan ya bayyana bismillah a farkon fatiha malamai sun ce wala'alla Abu Huraira ya yi wannan domin ya nuna wato ana yi ba wai dan ya nuna bayyana karatun ba shi ake bukata a dai waɗanda suke sallah a bayansa su san cewa ana iya yin bismillah don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wasu abubuwa domin koyarwa kamar kabarbari bayan an gama wato bayan abin nan bayan sallah kabarbari na bayan sallah tasbihi da ake yi a bayan an gama sallah Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa sukan gane karewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallarsa ta hanyar bin kabbara su da tasbihin su bayan an gama sallah wanda malami suka ce wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a fahimci haka kamar yadda shi kansa Abdullahi dan Abbas a lokacin sallar gawa yakan karanta fatiha da sura yakan yi haka kuma ya ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana karatun ba shi yake nuna ko ina sai an ya bayyana ne domin ya nuna maka cewa ana yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin bismillah a farkon karatun fatiha wannan kuma baya nuna cewa bismillah tana cikin ayoyin surar ayoyin fatiha Allah madaukakin sarki ce sakamtu salata baini wa baina abdini sayyidi rabi da rabi muka ce ta fuskar ma'ana ake nufi ba ta fuskar lafuzza ba domin watakila da zaka lissafa lafuzzan zaka iya samu wani bangare ya fi wani bangaren yawa nisfuha li saboda haka ne sai ne anan yana nufin ismaini yana nufin ismaini wato gida biyu dan an ce ka raba abu gida biyu ba yake ba yana nuna cewa daidai wa daidai suke ba to kalmar misaini anan tana nufin ismaini kamar yanda aka tambayi Shuraish al-Qadi wani daga cikin alƙalai shahararru a lokacin tabi'ai an tambaye shi kaifa asbahta wato yaya kawaye gari yace asbahtu wan nasu nisfani ghadibun li wa muslin alayya na waye gari mutane sun rabu gida biyu dangane da ni wani yana fushi da ni wani kuma yana yabo na anan ba yana nufin mutane sun rabu gida biyu daidai wa daidai ba yana nufin sun rabu gida biyu wasu suna yabanta wasu kuma suna fushi da shi saboda kasancewarsa alkali ko an kawo masa shari'a dole ne imma mahkumun alaihi aw mahkumun lahu wanda za a kawo gaban alkali ko dai yace kai ke da gaskiya ko yace kai ne baka da gaskiya kaga wanda za a ba wa rashin gaskiya zai yi fushi wanda za a ba shi gaskiya kuma zai yi dadi zai yi yabo shine abin da yayi amfani da kalmar nisfani yana nufin mutane sun rabu gida biyu dangane da sha'aninsa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin wannan inji ubangiji yace nawa ne rabin ita fatiha kuma na bawa na ne anan Allah madaukakin sarki ya hada bawansa ya hada kansa da bawansa cikin rabo da yake da shi a cikin karatun fatiha wannan shi kansa wani sharaf ne a azim wani wata daraja ce wata dauka ce babba ubangiji ya kirawo ka bawansa ya jingina bautarka zuwa gare shi wannan sharaf ne ba karami ba Allah ya ce da kai bawa na wannan sharaf ne ba gangani ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake sha'awar a ce da shi abdullah bawan Allah in aka faɗa haka an girmama shi an ɗaukaka shi an ba shi matsayin da ya fi so sama da komai sai da shi bawan Allah duk yabon da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai kai yabon ka ce da shi abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah manzansa shi yasa yake la tusruni kama asrafin nasara isa ibn maryam fa innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini nisfuha li wa nisfuha li abdi saboda haka alqadi ya kawo wani baiti na wani daga cikin magabata yana cewa wa mimma zadani sharafan wa izza وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدني نبيا شيلا ده بتكون أبين ده قال من توكك على إزة نكي جني ولا إتا يا أبيجي شقاتا ده نيكر كشم فدرك يا عبادي نشقاتا كشم وان نلقذي شي كنت يا قال من توكك وكدت بأخمصي أطأ الثريا جينك كمرنا تاك وان تورالا نثريا wato da tafin kafafuwata wato yadda yake jin kansa wa an arsalta ahmad li nabiyya kuma da yadda ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabina Allah ya ce wali abdi ma ta'al abinda duk bawa ya roka daga gare ni zai samu saboda haka fatiha ta fuskar ma'anonin ta tare gida biyu akwai abin nan kaso na farko ayoyi na farko wadannan dukkanin su ya gode ga ubangiji ayoyi kuma uku na ƙarshe su kuma roƙo ne da bawa yake yi a wajen ubangijinsa Allah kuma ɗaukakin sarki ce wali abdi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wancan magana da cewa yaqulu al-abdu bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu yaqulu Allah hamadan hamidani abdi ubangiji ya ce bawa na ya gode mu saboda ka wannan kaso ne na ubangiji rabo ne na ubangiji a cikin fatiha ubangiji shi ne ya cancanci dukkanin sifofi waɗanda za su sa a gode masa sifofi na kamala sifofi na jalala wanda ya cancanci a yi masa dukkan yabo a yi masa dukkan godiya da kirari yayin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ya kance wa bawa hamidani abdi ya kulu arrahmanirrahim bawa ya ce arrahmanirrahim ubangiji mai rahama wanda rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci mumini, ta yalwaci kafiri, ta yalwaci mai da'a ga Ubangiji, ta yalwaci al'afi mai saba wa Ubangiji, ta yalwaci dabba, ta yalwaci ainihin dan adam, ta yalwaci aljan, ta yalwaci dukkan halittun Ubangiji. Ar-Rahim, wanda yake da ni'ima, wanda yake da rahama, da zai ji kan mumininsa, da zai ji kan muminai da su da ita a ranar gobe kiyama. يقول الله أثنى علي أبدي لقد أبن جدي يتبا وانا يا يبيني باوا يا يبو أبن جدي تهن يرباش صفوف سنة كمالة صفوف سنة ذاتي وكما صفوف سنة أيوكا صفوف سنة ذاتي وان جملة الحمد لله رب العالمين تقنت تبتر ودى أبن جدي ألوهية لتبتر بسا لربوبية الرحمن الرحيم تبتر بسا لصفوف سنة ainihin na ayyuka. Ubangiji mai rahama ne, kuma rahama sa tana da ta'abbuci ga bayansa, kowaye yana karkashin rahama ta Ubangiji da tausayinsa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ce asna alayya abdi, bawa na ya yabe ni. Yaqulu malik malik yawmi din, bawa yace mai mulki a ranar sakamako. Addinu shine aljaza'u ko alhisab, ranar da Ubangiji zai sakan kawo kowa, ko ranar da Ubangiji zai yi wa ainihin halittunsa gaba ɗaya bisani. Ubangiji shi ke mulkin wannan rana, an jingina mulkin Ubangiji ga wannan rana, duk da cewa Ubangiji shi yake da mulki a kowace rana, a kowace rana, domin a wannan rana ne mulkinsa yakan bayyana zahiri ga kowa da kowa, har ga wanda yake inkari. Domin a wannan rana ne zai ce limanil mulkul yau lillahi alwahidul qahhar. A duniya akwai waɗanda suke ja da shi, wasu su ma suna ganin sun isa, har ma suna da awar uluhiyya ko rububiyya, amma a ranar gobe kiyama ba wanda zai ja da Ubangiji. Don haka a lokacin kamalar mulkinsa takan bayyana ga kowa da kowa, shi yasa aka jingina mulkinsa zuwa ga ranar sakamako, aka ce malik yawmiddin. Sannan kuma a cikin wannan jumla akwai abin da zai sa mumini ya samu nutsuwa, kafiri kuma ya samu razana da tsoratuwa. Domin aka ce Ubangiji shi ke da mulki a ranar da za a sakan kawo kowa akan aikinsa, mumini ya san Ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai adalci ne, yana sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa. Saboda haka zai yi nutsu da cewa a wannan rana za a yi masa hisabi, za a yi masa shari'a ta adalci, sai ya samu kwanciyar hankali. Ko da a nan duniya azzalumai sun zalunce shi, ya ga abubuwa na bacin rai iri-iri, ya rasa kuma yadda zai nemo haƙƙinsa, yayin da zai karanta faɗar Allah maliki yawmiddin zai ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali, cewa akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai karɓo masa haƙƙinsa, domin shi ke da mulki a wannan rana, ranar da za a sakin kawo kowa. Shi kuma kafiri lokacin da zai ji wannan zai ƙara samun tsorata da firgici a zuciyarsa, domin ya san cewa a nan duniya bai bauta wa Allah ba, a nan duniya ya yi aikin sako, a nan duniya ya yi zalunci, wannan zai ƙara masa razana ainihin da firgici. Shi yasa Ubangiji ya jingina mulkinsa zuwa ga wannan rana, ce ranar sakamako. Lokacin da bawa zai karanta wannan yayin da yake sallah, ya kulu Allah, sai Ubangiji ya ce majjadani abdi, bawa na ya kuzuzuta ni, ya jingina min, ya girmama ni gayar girmamawa, domin ya faɗi cewa mulkin wannan rana na Ubangiji ne shi kaɗai, baya da abokin tarayya a cikinsa. يقول العبد في بواك إياك نعبد وإياك نستعين، كي كأي مكي بوتاوا كما كي كأي مكي لمن تبقنك، كي كأي مكي بوتتاما باما بوتاما ونسى لك، وإياك نستعين كما كي كأي مكي لمن تبقنك أكن تقابل دمكي نبوتتاما كتين ذاك تيمك أمنا كأغا زامنا وجن بوتتاما. يقول الله سيء بنجيجي فهذه الآية بيني وبين عبدي، وأن الآية تكانينا لدباوانا بيني وبين عبدين السين، وأن الآية دار ببيو تكانينا لدباوانا ولعبدي ما سأل كما أبن دباوانا ربا ذي سامو. فوراك إياك نعبد، وأن ربوني تصوني لأبن جدي شكري، وإياك نستعين الاستعانة كمونا لدو لدعينهم باواني Ubangiji shi kadai ake bautawa. Sannan kuma bawa yana neman taimako na bautar Allah daga wajen Ubangiji shi kanka. A nan an gabatar da sun bauta iyyaka na'budu kafin a faɗi bakin isti'ana, tare da cewa bautan nan ba za ta yiwu ba idan Allah bai taimaka maka ba. idan Allah bai taimake ka ba za ka iya bautawa masa ba sai ya baka taufiki ya baka dacewa da gamdakatar haka samu bautawa maka to amma duk da haka sai aka gabatar da batun bauta din akan batun isti'ana domin batun bauta din shine haƙƙi na Ubangiji haƙƙin Ubangiji kuma yana gaba akan haƙƙin bawa shi yasa aka gabatar da haƙƙin Ubangiji iyyaka na'budu sannan kuma gabatar da haƙƙin Ubangiji anan zai sanya haƙƙin Ubangiji ya zama a jere a layi guri guda ce alhamdulillahi rabbil alamin haƙƙin Ubangiji arrahmanir rahim haƙƙi ne na Ubangiji maliki yawmiddin haƙƙi ne na Ubangiji iyyaka na'budu haƙƙi na Ubangiji kaga ya zama a cikin jeri guda daya a zubi daya sannan wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe kuma ya zama na bawa ne don haka bawa a duk abin da yake yi yana neman taimako yana neman agaji daga Ubangiji ya taimaka masa domin ya bauta wa Allah don haka bauta da Ubangiji ko bauta a zuciyar bawa wani abu ne wanda yake lazimi kila ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta wa Allah ko kuma in ce ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta in ba bauta wa Allah ba zai bauta ma wani shirme da shirin sa zai bauta wa gumaka zai bauta wa aljanu zai bauta wa rana da wata ko zai bauta wa teku ko zai bauta wa itace ko zai bauta wa wasu shegunai dole ne sai ya bauta ma wani abu ko ya bauta wa Allah ko ya bauta wani abu ko bai bauta wa wani abin da zai gani ya taba ko ya ji ba zai bauta a san zuciyarsa zai bauta wa abin da ransa yake so saboda bawa ba zai taba zama babu bauta a zuciyarsa ba Allah bai halicci zuciya ta zauna haka nan ba sai ta ji bukatuwa zuwa ga wani abu saboda haka ba zuciyar mumini kullum bukatuwar ta shine zuwa ga bautar Ubangiji da haka mumini kuma kullum yana neman isti'ana yana neman taimako daga Ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na bauta masa da haka mutum baya jiji da kansa baya yarda da irin yanayinsa kullum yana jin shi mai gajiyawa ne sai Ubangiji ya taimaka masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Mu'adh ibn Jabal yake cewa ya Mu'adh inni uhibbuka fala tad'a an taqula dubura kulli salah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace ya Mu'adh ina son ka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin soyayya da yake wa Mu'adh sai yace da shi don haka a bayan kowace sallah kada kai sakaci baka faɗi wannan jumloli ba allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Ubangiji ka taimaka mun ala zikirka bisa ambatanka ka taimaka mun akan ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka don haka mutum yana buƙatar taimakon Ubangiji a duk abin da yake yi na bauta a inni ala zikirka ka taimaka mun shi yasa a cikin sallolinmu gaba ɗaya muke roƙon Ubangiji ya taimaka mana shi kaɗai muke neman taimakonsa shi kadai muke neman agajin sa shi kadai muke neman tallafin sa akan abin da muke yi na bautawa masa haka shi ne wasila bawa la yarba an nafsi yaji cewa shi ai shikenan ya gama gamsuwa da kansa wannan tafarki ne na halaka har ma wasu suke cewa duk yadda mutum ya kai ga ilimi ma tsar ya kasance radiyan an nafsi fa la tashabu ya zama mai gamsuwa mai jiji da kansa to kada ya zama tare da kanka zama tare da shi gara ka zama tare da jahilin da baya jin shi shi ya gama komai da komai wanda za a ga cewa ya taka su dumin jira to wannan babu shakka zai ja ka zuwa ga halaka ne domin kai ma wata rana zai iya kai wato kasa maka wannan ya ce to ai kai ma ka kai ya kake bata lokacinka gara ka zauna da jahilin da kullun yake nuna maka gajiyawanka cewa kai dan adam ne mai gajiyawa don haka kana buƙatar ƙarin kaimi wajen fuskantar Ubangijinka wannan shi zai kai ka ga turbar tsira kuma kullun shi zai sa shedan ya samu nasara a kanka amma matukar shedan ya karantar da kai cewa ka ita ka yi abin da duk ake bukata ka yi to shi kenan amma mutumin da zai ciyar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya ce to alhamdulillah ai mun gama shekara wajen nawa muna aikin Allah saboda haka yanzu kuma sai a saurara mana haka cewa bai san a na bayan yaya yake a gurin Ubangiji an karba ko ba a karba ba ko kuma bayan yayi an karba ko yayi wani abu ya rushe wannan ginin da yayi tunda zai zo kai abin da kuma zai rushe abin da kai gaba ɗaya ba Allah ya ce in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin haka mutum da ya fada cikin shirka bai sani ba Ubangiji ya rushe abin da yayi a baya to kaga ya ga cewa wai shi ya gama ya gama kamar irin gwamnonin da za su ce bayan sun yi tenuwa ta farko sun yi abin da duk zafi sauran tenuwa ta biyu da za su hau wannan kuma nisfuha lakum wa nisfuha kaga wanda ai matsalar to shi ne Allah yake cewa fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma ta'al يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فشير يد متفرك مدريسي صراط الذين انعمت عليهم تفرك ودن ده كاي ونيما ودن ده الله يي ونيما سني انباوا ده صديقاي ده صالحاي ده شهداء اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ودن نن سوني توغا سوني ابوكان تفيا ودن نن سوني الله يي ونيما ni'ima anan ana nufin ni'ima ta shari'a ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ba ana nufin ni'ima ta dukiya ni'ima ta duniya ba siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba wadanda kai mahushi ba wadanda sune yahudawa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab inda suka koma da hushi bisa hushi na ubangiji ubangiji yayi hushi da su walad ba'dina ba kuma fatatubu wanda sune nasara قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سوني نصارى يهودا الله يغشي له saboda sun san gaskiya suka take ka kamar yadda Allah ya yarifunahu kama ya'rifuna abna'ahu وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يهودا سن ان النبي صلى الله عليه وسلم gaskiya yazo da ita kuma gaskiya yake fada alqurani gaskiya ne madu da haka sai suka danna gaskiya suka take kai alalin sun sani nasara kuma jahilai ne kawai banda wake wake babu abin da ake koya musu dan haka ba san komai na gaskiya ba haka kawai a bisa a cikin duhu suke tafa gamliyar su to ubangiji ya nemi bawa mumini ya nemi tsarin Allah da farko ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin annabawa da salihai ya kuma nesantar da shi tafarkin waɗanda suke sun san gaskiya suka take ta wato yahudawa da waɗanda suka yi kama da su da kuma waɗanda suke jahilai ba su san gaskiya ba fa gamliya suke a cikin duhu shi yasa malamai suka ce dukkan wani malami da zai saki layi daga cikin wannan al'umma to yana da wani kamanceceniya da yahudawa duk wani wanda ya san gaskiya cikin wannan al'umma wato malami sannan ya sake gaskiyar to yayi kama da yahudawa ta wannan bangaren dukkan wani mai ibada bisa jahilci yana yin ibadar sa da kai kawai abinda tatsuniyarsa ta gaya masa to wannan shi kuma yayi kama da nasara domin su suke bautawa Allah bisa jahilci to kana roƙon ubangiji ya tsare ka daga hanyoyin waɗannan batattu anan sai ubangiji ya ce fa ha'ula'i waɗannan gaba ɗaya tun daga wa iyyaka nasta'in har zuwa ƙarshen sura li'abdi na bawana ne wato ka san sani wa li'abdi ma ta'al kuma duk abin da bawana ya roƙa zai samu daga wannan hadisin shi kansa yana nuna ainihin yadda ubangiji yake girmama bawansa mumin har ainihin ubangiji ya zauna kace yace ai matsayi ne ka samu ka fada ubangiji ya fada ka fada ya fada yaqulu al-abdu yaqulu Allah ai ka samu matsayi saboda haka dukkan wanda ya kaskantar da kansa wajen bautar ubangiji kuma zai kara masa izza man zalla lillahi rafa'ahu Allah kamar yadda zuwa hadisi man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda duk yayi tawalu ya kaskantar da kai ga ubangiji zai dauka shi zai daga matsayinsa an ce ka kaskantar da kai ga ubangiji ya daga matsayinka wa man tawada'a li yarfa'ahu Allah azallahu Allah wanda duk zai yi tawalu dan ubangiji ya daga shi to ubangiji zai kaskantar da shi saboda ni ha wanda duk zai yi tawalu dan ubangiji ya daga shi sai ya kaskantar da shi wanda zai yi tawalu dan Allah sai ubangiji ya daga shi haka ne wanda yayi tawalu dan ya samu daukaka kaga ba dan Allah yake ko dan Allah yake sai yake samu daukaka an ce ai wanda yayi tawalu sai ya dinga tumi da kansa ba ai wai Allah daga shi to a lokacin ka nuna ba dan Allah kai ha an ce wanda ya ciyar dan Allah ubangiji zai kara masa ko zai bashi Allahumma atinum sukan khalaqan fatinum sukan talafa sai ka ciyar dan abaka dan Allah ya kara maka sai hana ka baka ciyar dan shi ba ka ciyar ne dan ka samu kali to akai ka ciyar dan Allah a lokacin baka hararu kare ubangiji kawai kake hararuwa haka lokacin da kake tawali'un ba wai kana hararo cewa ubangiji ya daga ka bane to a lokacin sai ya daga ka amma in kai dan a daga ka to ba dan Allah kai bace to duk dan da bawa yayi tawali'u ya kaskantar da kansa gaban sa ga ubangiji sai kuma ubangiji ya dauka matsayin sa ya dauka darajar sa lokacin da bawa ya kaskantar da ubangiji kansa ga ubangiji yake yin wannan ibada sai kuma ubangiji ya dauka matsayin sa har ma yake tattaunawa da shi yace shi ma yace shi ma ya fada shi ma ya fada an gani wannan shi kansa sharaf ne shi kansa wata izza ce da mu'mini yake samu duk ibada akwai azzullu akwai almuhabba a ciki kamar yadda Ibn Taymiyyah zai zo ya mana bayani duk abinda yake babu duk ibadar da babu kaskantar da kai da wulakanta kai da rusunawa ubangiji to ba ibada ba ce duk ibadar da babu soyayya ga ubangiji da girmama shi to ba ibada ba ce dole ibada ta kunshi waɗannan rukunai guda biyu to idan bawa ya kaskantar da kansa ga ubangiji sai kuma ubangiji shi kuma bil muqabili a sakamakon haka sai ya daga masa sai ya daga shi kuma ibn taymiya yace farrabu subhanahu lahu nisfu as-sana'i wal khair la kama ta zama wal khabar lahu nisfu as-sana'i wal khabar wal 'abdu lahu nisfu ad-du'a'i wat talab surar ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi al-khabar ta kunshi at-talab al-khabar shine bayar da labarin sifofi na ubangiji bayar da labarin sifofi na ubangiji wanda wannan aqida ce bawa zai kudirce ta a ranka tabbatar masa da godiya da cewa ya cancanci wannan godiya tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin tabbatar masa da shi kadai ake bautawa wannan duk kana labartawa kanka ko masu sauraron ka sifofi na ubangiji manyan sannan bangare guda karshen surar kuma ko bangare na biyu na surar shi kuma talab ne kana kaddamar da bukatar ka ne zuwa ga ubangiji ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin saboda haka kake kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu ana abinnan wasu malamai sun ce sigar kabar ce amma abinda take nufi afala siga ce kamar ana gaya maka cewa kamar bawa yana cewa kai kadai muke bautawa amma ma'anarta ku bautawa Allah shi kadai wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon ka kabar ne amma ma'anarta talab ma'anarta talab ma'ana ya ubangiji ka taimaka mana ya ubangiji ka taimaka mana sannan ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yana daga cikin hikima ta alqur'ani wannan sura tana karewa a tartibul mushaf sai surar baqara ce za ta fara haka ne daga fatiha sai surar baqara farkon aya ta baqara kamar an sace zuwa ga wannan bukata da dan adam yake gabatarwa ubangiji bayan ubangiji ya ce wali abdi matan sai kuma surar baqara ta zo alif lam min zalikal kitab zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ma'ana kuna neman shiriya a waje na to ga inda shiriya ta take ko a ila a cikin littafi alqur'ani zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin din mai neman shiriya ga inda zai same ta saboda haka bawa yana roƙo ubangiji yana bashi abin da ya roƙa ta hanyar nuna masa inda zai samu abin da ya roƙa فالرب سبحانه له نصف الثناء والخبر ubangiji yana da rabi na yabo ko yana da rabin surar yana da abin da yake na yabo kuma da abin da yake labartawa ne game da sifofinsa wal abd lahu nisf ad-du'a wat talab shi kuma bawa yana da abin da yake na addu'a a cikin bangaren na sura din da kuma abbalat abin da yake kaddamarwa ubangijinsa saboda ka farkon sura din khabar ne sannan kuma kaso na farko na sura din khabar ne ka santa da biyu kuma talab ne فهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد ما لن يتي ودنن قايوي غدا بيو اياك نعبد واياك نستعين sun kunshi duk abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji da kuma abin da yake haƙƙi ne na bawa fa iyyaka na'budu lirabbi wa iyyaka nasta'inu lil'abd iyyaka na'budu wannan rabo ne na Ubangiji ko kaso ne na Ubangiji wa iyyaka nasta'in wannan kuma haƙƙi ne na bawa domin yana neman taimako bisa ga Ubangiji gurin Ubangiji Ubangiji kuma zai bashi malaika wa fi sahihi an Mu'adh radiyallahu anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم ما لقيت هذا أتكلم بخاري لمسلم حديث معاذ ابن جبل الأزغاري القذرجي لا يعد جسكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم بل جسكين من يمن ينصحبان كما جسكين ما لمي أجسكين صحبان كمين ديزو أجسكين حديثي معاذ ابن جبل على نبوب الكيامة ديزو فيك جاغو رنشي نبع لمي على نبوب الكيامة ينا ليلة جسكين وانا لسك في قواتنا على الجحرام أجسكين وانا الأمة kuma yana daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zabe su domin ya aika su wasu garuruwa domin da'awa zuwa ga addinin musulunci kamar yadda kuka sani ya aika shi zuwa ga Yemen domin ya kirawo Yahudawa da suke Yemen sune ahlul kitab din da yazo a cikin wannan hadisi innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah azwa ka kan hadisin ahlul kitab aw wannan hadisi sune Yahudawan Yemen da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura Mu'adh zuwa gare su yaje yace ya kira wasu zuwa ga addinin musulunci Mu'adh yana da falala da daraja kwarai da gaske a cikin wannan addini kuma yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka mutu da wuri domin ya mutu lokacin khalifancin Sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda hijira tana 17 saboda haka bai alanci bai ma samu tsawon rayuwa da ya shiga cikin wannan rikice-rikice da suka faru bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu a dalilin wata annoba da aka yi a Sham lokacin yana Sham saboda haka a fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake wanda ya mutu da annoba shahidi ne kaga Mu'adh ibn Jabal tana cikin shuhada Ta'un wanda suka yi shahada saboda cutar Ta'un wato annoba Mu'adh ibn Jabal yake kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauko ni a bayan abun hawansa wannan ita kanta mansaba ce falala ce martaba ce daraja ce annabi hau abun hawa kuma ya dauko ka a bayansa shi yasa har ma malamai wasu suka rubuta littafi ta tukam domin bayanin waɗanda annabi ya goyo a bayan hawansa domin sun samu wata falala da ba kowa ya samu ba shi yasa da ya tashi fadar hadisin ya faɗi wannan falalar da ya samu annabi ya goyo shi a bayan abun hawansa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na kasance a bayan abun hawan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bangare guda kuma wannan yana nuna mana aini tawali'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan hau abun hawa kuma ya dauko wani a bayan abun hawansa wanda yake nuna ba mutum ne mai girman kai ba mai nuna isa wanda in ya hau abun hawa sai dai a bi shi sai dai a taka a kasa ba isa a hau abin da ya hau ba Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan yakan dau wani a bayan abun hawansa saboda haka Mu'adh ibn Jabal ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan abun hawansa a wannan hadisi shine kamar da yazo a cikin hadisin jaki ne Annabi ya hau jaki ya dauko ainihin Mu'adh ibn Jabal akan jakinsa wanda ya nuna kenan mutum biyu suna iya hawan jaki amma in ya zama tika-tika ne jakin zai cutu to kasa hau kun sa Annabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan ne tsakatsakiya ne ba dogo ba ne can ba kuma dan gajere ba ne ba kuma kuttu tsaye ba ne saboda haka tsakatsakiya ne to Mu'adh ibn Jabal duk da ba a faɗi siffarsa ba amma wannan hadisi yana nuna shi ma ba tsato ba ne can tsakatsakin hadisi abin nan jakin ba zai dauke su ba da haka kar ku zo ku ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sun hau jaki su biyu ainihin kula da nauyi kuma ku hauza ki ku kashe shi wannan zai zama cutar da dabba nabi kuma ya hada cutar da dabba saboda ka in kasancewa zai cutu bai kamata ka hau ba kuma wannan ba yana nuna cewa wanda ya hauza ki yayi sunna ba saboda ka zauna yana jiran dada dan kada wani ji to annabi ya hauza ki ashe sunna ce muke bari dan haka sati mai zuwa a cika mana masallaci da jakai wannan yana daga suna daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar da suke rayuwa a wannan lokaci musamman al'ummar larabawa wannan shine abun hawansu suna hawa jaki suna hawa doki suna hawa albadari suna hawa raquma don haka shi ba ya hau abinda ake hawa a lokacin ba yana nuna cewa hawan jaki yana da lada ba a shi yasa malamai suka kasance sunnoni akwai sunanul ada akwai sunanul ibada akwai sunanul ada sunanul ibada galibi za ka samu akwai kwadaitarwa a ciki ko akwai gargadi ga wanda ya bai akwai ainihin tsoratarwa ga wanda ya saba musu kamar misali wato hana wando ya wuce idan sawu kaga duk da sa sutura wannan al'ada ce kowa yana da suturar da yake sawa amma annabi ya ce kada ya wuce idan sawu kuma ya faɗa azaba da narko ga zai faru ga wanda ya wuce idan sawu kuma asala min alka'bain fa fil nar kaga kenan ya nuna ba wai kawai al'ada bace ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar tufafinsa sun wuce idan sawu ba har ma sayyidina abubakar yana faɗar uzurinsa ya nuna ya rasulullah izari yastaqi illa anni ata'ahadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace latta min man yaf'aluhu ku yana wa latta minhum ya ababakar sai aka wannan ata sitira da irin wannan siga ibada ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi wanda ya saba ma haka amma ita nau'in sitira din annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da waɗanda suka rayu a wancan lokaci sukan daura ainihin izari wato sukan daura farjalle haka nan sukan yafa gwada a jikinsu na yafi a jikinsu wannan shiga ce da ake a wancan lokaci duk da a wancan lokaci ma akwai sirwal akwai dogon wando shi ma suna tawa sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ya ga wa mahajjaci ga wanda bai samu izari ba faliyal bat tarawih wanda bai samu izar ba abinda zai daura to yasa wando waga a kenan akwai wandan a wancan lokaci amma akwai kuma izar din duk suna amfani da su wannan ba shi yake nuna cewa a yau ka ce wa mutane su sa izar ba ka ce kowa ya daura farjalle da gado ya zo gurin da ake ibada ko ya fita kasuwa wannan yayi sunna wannan ba kuskure wannan duk sunanul adat ba sunanul ibada ba ce dan kai ba kada wani fifiko akan wanda bai ba wata kila ma ya zama libasus shuhura wanda zai kuma komawa ma cikin zargi ba ma wai ka samu lada ba sai ma a zarge ka akan wannan ainihin kamar rawani da ake nadawa abin nan tufafi ne na al'ada ba na shiga ce ta al'ada ba wai ta ibada ba dan ka sa rawani ba ka fi wanda bai sa rawani ba akwai hadisai da suka zo wanda suke bayanin falalar wanda ya yi sallah da rawani amma duk hadisan rubabbu ne ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne saboda haka sallah da rawani da sallah ba rawani ba a samun bambanci tsakaninsu saboda rawanin ko rashinsa sai dai a samu bambanci tsakanin saboda khushu'in mai sallah din da kawo sifofin sallah din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko rage wani bangare na sifofin amma ba wajen mutum ya sa rawani ko wani bai sa ba yana daga abin da zai nuna maka cewa rawani sunna ce ta al'ada ba sunna ce ta ibada ba za ka samu wani hadisi da yake bayanin yadda ake yin rawanin ba haka samu ba abinda kawai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka wa ala ra'sihi imamatun sauda arkha zubabataha ala katifihi ya shiga makka yana sanye da baƙin rawani ya jeho ainihin gefansa akan kafadarsa gefan abinda jelar rawanin akan kafadarsa wannan shi aka sani amma yaya ya nada rawanin saboda za a ga kowa da yadda yake nada ko za a ga wani zai nada shi da hula wani ba hula wani za a ga kamar ya kifa kwarya wani kuma kamar ya dauko ainihin abin da a kansa akwai na 'yan sudan rawanin su daban 'yan saudiya ma wannan kyallan da suke sa kamar dan kwali su ma rawani suke kiran shi shi ma abin sa rawani ya saka haka nan akwai rawani irin na sarakuna da alkalai da malamai kowa da irin rawaninsa to wanne ne na sunnar a ciki kowa zai ce maka rawani yayi haura ka wannan yana nuna maka cewa ba sunna ce ta ibada ba da za a yi ta'assi a cikin ta annabi ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya kuma ya haka kamar yanda bai ci naman damo ba an kawo a gaban sa ana ci amma bai ci ba aka tambaye shi haramun ne yace a'a ya samu mutanen sa wato kabilar sa ba suna kyankyamin sa shi ma yayi baya ci kaga ba ka cewa kyankyamin cin damo sunna ne kace wanda ya kyankyama ya samu lada wanda bai kyankyamin ba ya saba sunna ba za ka faɗa ba akwai hadisi da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ahyanan wa azraruhu mahlula yana fitowa daga gida kaga ya sanya tufa amma ko bai balla maballin ba to akwai wani lokaci da aka yi wasu samari suka karanta hadisin da asar din sai suka dauka ai ka fito baka maballa maballin ka ba sunna kai haura ka sai suke yawo maballin sa a bude kirjin sa a waje ya haka suke haka manzo Allah ya yi yawo to kaga balla maballi ko rashin balla wannan yana komawa ga wani lokaci zafi zai sa wani lokaci sha'afa duk zana faruwa amma ba inda Annabi ya ce ku balle ku dinga bude maballanku babu wani inda aka faɗa ya kwadaitar a kai ya yi kira daidai yake da wanda zai sa izali ko ya hawo jaki ya ce ya yi sunna daidai yake da wanda zai bude maballinsa ya ce ya yi sunna saboda haka yana daga cikin fiqhu ka bambance tsakanin sunan al'ada da sunan ibada da kuma abinda ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan min ghairi qat akwai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ittifaqan wato ta kama ya yi shi ba wai ya nufi yin abun bane da sunan ibada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya ji bawali ya tsaya ya yi bawali a wani guri wannan ba yana nuna cewa sunna ne yin bawali a nan ba haka ta faru da a ce a wani gun ya kama shi a nan zai ko yana tafiya sallah ta kama shi ya tsaya gindin wata itaciya ya yi sallah ya wuce ba shi yake nuna cewa sallah a gindin itaciyar yana da falala ba wanda duk zai yi wannan da sunan sunna su bai fahimci sunna ba ko kuma ya saba wa sunna shi yasa a ainihin manyan sahabbai irin su Abubakar Umar Uthman Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud za ka ga cewa ba su nufi irin wannan ba Abdullahi dan Umar ya tatabba mithla hadhihi al-umur yana bibiyar irin waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaye taguwar sa guri shi ba ya zagaya Annabi ya sauka guri yayi fitsari shi ba ya sauka amma za ka samu sayyidina Umar yana inkarin wannan shi yasa da yana tafiya ya ga mutane an tsaya wani guri sun ci turungo zuwa wani tafiya suna sallah ya ce wannan fa suka gaya masa cewa ai Annabi ne ya yi sallah a gurin sayyidina Umar ya ce to waɗanda suka gabace ku irin wannan ne ya halaka su kanu ya tatabba'una athara anbiya'i suna bin guraben annabawansu sayyidina Umar ya sa aka share bishiyar ma ya ce wanda sallah ta kama shi a gurin yayi wanda kuma sallah ba ta kama shi ba ya wuce ba sharadi bane sai ka tsaya ka yi sallah to wannan duk yana daga cikin fiqhu da fahimtar a addini kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya mu'az yace ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al'ibad ko ka san haƙƙin ubangiji a bisa bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da kiransa domin jawo hankalinsa duk ya ga dama zai iya masa maganar kai tsaye to amma lokacin in kana so ka nuna wa mutum muhimmancin abinda zaka gaya masa kakan kira wasu sunan shi kace wani wannan zai sa idan hankalinsa ya wani guri ya baka hankalinsa gaba ɗaya kuma ya sa ya fahimci cewa wani abu mai muhimmanci zaka gaya masa ce ya Mu'az atajri ma haqqullahi ala al'ibad kuma annabi ya fara maganar da sigar tambaya domin sigar tambaya duk lokacin da aka jefa tambaya idan baka san ansar ba zaka tsaya ka bada hankalinka kai tsaye domin ka ji ya ansar take sai atadri ma haqqullahi ala al'ibad ka san haƙƙin ubangiji bisa ga bayi qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai Allah da manzansa su suka fi sani qala fa inna haqqallahi ala al'ibad fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah bisa ga bayinsa shine su bauta masa kada su hada kowa da shi atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika ka san menene haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsa bisa ga ubangijinsu bisa ga Allah idan har suka aikata haka haƙƙin wato haƙƙin bayi a bisa ga ubangiji haƙƙin da ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa babu wanda zai iya wajabta wa Allah yayi wani abu wallahu la mukriha lahu ba mai tilasta ubangiji amma ubangiji na iya wajabta wa kansa wani abu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjul mu'minin ubangiji ya iya wajabta wa kansa abu da kansa kuma wallahu la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya taba abinda ya alkawarin zai saboda haka ya wajabta wa kansa ba tare da wani ya wajabta masa ba domin tabbatar da hikimar sa cikin ayyukansa gaba daya akan cewa dukkan waɗanda suka mutu suna bautawa Allah ba tare da suna shirka da shi ba shi kuma zai sakanka musu da aljanna قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم حق الله حق سؤبتا بأبنجيسي وان ده شيء يوجبتا وكان تبا سوسكا وجبتا مكبا شيء بازي أذب تاسبا مصدر سنجي مصدر باسا شركة لشيء باسا حد أكومي لشيء وان حديثي إن شاء الله دامي قال شرهي أكنسا أكراتن منقبا بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم wannan yake mallan ina tambaya kamar haka dan Allah ya karfin sunnar yin kasaro ga matafiyi shin dole ce koko musamman idan mutum shi kadai ne kuma tafiyar zai dauki kwanaki dan ya zamo ana kankira sallah sauran mutane sun tafi sallah shi kuma yana zaune ra'ayi biyu ne na malamai dangane da sallar kasar ko hukuncin sallar kasar shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur suna cewa ba wajibi ba ce wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wajibi ce masu cewa ba wajibi ba ce hujjar su shine cewa Allah madaukakin sarki ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin rukhsa ya ce masa rukhsa rukhsa kuma abinda aka baka a matsayin sauki an saukake maka baka rukhsa ba za ka zama wajibi dan ta zama wajibi ka zama azima wasu malamai suka ce a duk da tana rukhsa amma wajibi ce domin hadisin ya Ibn Umayya da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Umar da sahabbai lokacin da suka tambaye shi cewa gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ce gashi Allah madaukakin sarki ya ce da mu idan mun yi tafiya a doran kasa babu laifi ne kasar idan muna jin tsoron kafirai za su fitine mu to yanzu kuma gashi mun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu tsoron mutum fitinar kafirai to shin za mu ci gaba da kasar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata kasar sadaka ce ubangiji yayi muku don haka karbi sadakar sa anan kiranta sadaka daga ubangiji yana nuna girmanta to duk wanda ya baka abu in kana ganin girmansa baka iya cewa baka so baka iya mayar masa zaka karba to kasance wacce daga ubangiji take gare mu da nauyi a ce ubangiji ya bamu wani abu kyauta kuma mun ce a'a bamu bukatar sa wannan yana da nauyi ba kalmar sadaka din tana kare girman abu sannan abu na biyu ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqbalu sadaqata ku karbi wannan sadaka din kaga wannan umarni ne umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibu littiba ne wajibi ne mu yi biyayya a cikin wannan umarnin matukar ba mun sabu wannan laddin da yake nuna umarnin ba na wajibi bane al aslu fil amri al wujub al amr al mujarrad al wujub wajibi yake nuna wa matukar dai an yi umarni ba tare da kuma an samu abin da yake nuna umarnin ba na wajibi bane sannan abu na uku annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama duk tafiyar da yake bai taba cika sallah ba babu tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah mai raka'a biyu yayi ta hudu wannan shine abin da Abdullahi dan Umar yake faɗa yayi ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam da dama amma bai taba ganin shi ya cika sallah ba saboda kaga kenan da a ce akwai akasin cikawar wato da a ce akwai akasin kadarin wato cikawar da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lokaci ko ne bayanin jawab dan ya nuna halacci ko kuma da wasu daga cikin sahabbai sun ya tabbatar da su akan wannan shi yasa aka ja da sayyidina Usman lokacin da ya cika sallah a Mina duk da shi ana masa tawili wasu ce saboda mazaunin Mina ne tare da cewa rashin cikawar shine abin da jumhurin sahabbai gaba ɗaya suke kai in ban da shi sayyidina Usman bai saba musu khulafa uthalatha gaba ɗaya sun saba sayyidina Usman akan wannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasur din a lokacin da ake zaman Mina sai ta Abdullahi dan Abbas ya nuna inkarin sa ga haka don banda wannan babu inda zaka samu wani sahabi ya cika sallah a halin tafiya wannan shi yake nuna maka sun dauki abin da muhimmanci kwarai da gaske to wannan dalilan su suka sa wasu karin jayar da janibin wajibcin akan janibin kasancewar ta sunna muakkara kuma ko da ba a dauke ta a matsayin wajibci ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissince ta ba a taba tamun ya saba mata ba, wannan kawai ya isa ya sa kai maka da duki abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizinta. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana son a dinga yin ayyukan da ya bayar na sauki. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma'a kama yakrahu an tu'ta ma'fiyatu. Ubangiji yana karhanta, yana son a dinga yin abin da yake rukhsa ne, sauki ne gare shi da ya bayar, kamar yanda baya son ayi abin da yake ma'fiya. Saboda idan ubangiji yayi maka wani abu na sauki, yana son ya ga cewa kana aiki da wannan sauki din. A maganar cewa za a zo a bar kai kadai zuwa ta masallaci, wannan duk ba wani abu bane, kai abinda aka sa ka kai shine wannan kasar din, a barka ko a yi tare da kai, wannan duk wani abu ne da yake ba shi da kima wajen ka sabawa wannan umarni. Wannan kusa zan karanta maganar wani da ya rubuto, wanda yake cewa ya kula cewa na bari yin sallar isha'i anan, kuma ya ga duk sauran masallatai duk malamin da ya bada karatu tsakanin magariba da isha'i shi ke jin sallah. Ana ga ka bari, kuma mu malam muna jin dadin qira'ar siyata. Ka ga shi wani abu da yake fada. Kuma ni ko a Kano ina da bada karatu, amma da wuya ka ji na yi sallah, wanda suke zuwa karatu suka mu a nan gadan kaya. Ina karatuka uku a sati a gadan kaya, ina yi ranar juma'a tafsir kenan, sannan kuma ranar asabar muna tajridus sharih, sannan kuma jiya litinin muna yin ka'idatul dalil fi tawassul wal wasila na Ibn Taymiyyah. Amma limamin masallacin shi yake yi mana sallah, ba ni nake wucewa ni ba, na ga limami ratibi to meye dalilin, kuma ni sai na karbe masa mukamin sa ne, ni ma a same ni ala masallacin sai in ja sallar asar. Aka ba abin nan da ne, saboda haka ina kwaɗayin ba na so in shige gaba in yi kasaru, akwai wanda suke watakila baki, wasu ma watakila ba su daɗe da shigowa cikin tafiyar ba, daga an yi sallaba biyu sai su fara sai su rikici, sai ko yaya mun san tafiyar nan ba mu gane ta ba, liman ya yi biyu mun kasa. To kaga saboda ka a samu ruɗani a gurin wasu wanda abin nan ba, sannan kuma ya zama duk sati in na zo karatu sai na yi kasaru, kuma ni ina sha'awar kasaru. Yasa kuma ina sha'awar in hada sallolin biyu da magariba da isha'i din in yi su a lokaci daya, wannan ya fi min sauki. Da dawo da karatu a gajiye, to ba inda kuma tunanin wata sallah da zan shiga har in samu rashin khushu'i a cikinta. Saboda haka ina son wannan saukin, kamar yadda annabi ya ce in an yi wa bawa sauki Allah yana son ya ga aiki da sauki, to ni ma ina son sauki din. Kuma jarraba ce ta Ubangiji a cikin harkar shari'a, sauƙaƙe maka abubuwa amma kai ta ɗaukar tsananin. Ibn Taymiyyah yana cewa yana daga cikin ukuba da ake yi wa wasu daga cikin wannan al'umma saboda sadansu, kamar yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata, Ubangiji ya haramta musu wasu abubuwa. Fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katiran. To a da can Ubangiji yana haramta wa wasu wanda suka yi zalunci suka saba wa Allah wasu abubuwa masu dadi da za a halatta musu, sai ya haramta musu wannan taharim ne shari'i. Bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran tahrim shari'i, Ubangiji ya haramta ma mutane abinda za a halatta musu a cikin shari'ar annabi, babu wani annabi da zai zo ayi wannan. To amma a iya samun at-tahrimul qadari al-kauni wanda Ibn Taymiyyah ya ce shine wannan, saboda karkacewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, lokaci kaga mutane sun lafta wa kansu ayyukan wahala suna kai kuma ba la da Allah zai ba su akai ba. To anan kuma Ubangiji sai musu ukuba da wannan, yace za ka samu wannan a cikin ijtihadat da malamai, kajiwa suna matsawa kansu a cikin abin da babu nafi kware kwata-kwata a kansa, illa iyaka wani ijtihadi ne da wani malami ya yi wanda yana da lada ɗaya bisa ijtihadinsa, kai ka zo ka shiga ka riƙe wannan ka saki saukin da Ubangiji ya maka, wanda yake gashi nan a rubuce ƙarara a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku saboda haka ba maganar kai ka ji daɗin ƙira'a ba ne, ni ina so in ji daɗin saukin da aka yi ne. Wannan kuma ya ce menene ingancin littafin addu'a'ul mustajab. Wannan ba littafin kirki ba ne, akwai abin da yake mai kyau akwai mara kyau a ciki, saboda haka akwai hadisai na ƙarya, akwai 'yan jabo, akwai masu rauni, a wato an cakuɗa ƙarya da gaskiya ne a ciki, saboda haka ka guje ma wannan littafin. Wannan kuma ya ce menene bambanci tsakanin alhadithul qudsi da kuma wahayi. Hadithul qudsi wahayi ne, ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي ما ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حديث ما زال الله غبا ده وحي وذكرنا ما يتلى في بيوت كله من ايات الله والحكمه ايات الله سنة القران الحكمه انكم تتكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانت تكي جنت لك باكين النبي دري درانا طولاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واهيني طولاك حديث القرسلة واهيني دا شيء واحد هي بمبنشي فكان حديث القرسلة القرآن إلا وانيكي سوي تنبيه بمبنشي فكان حديث القدسي دا القرآن شلع القرآن نحن متعبدون بتلاوته أنا أمبو تدمو دا كرنت القرآن طولاك دحارة عندك كرنت نا القرآن كان لا داغومة ko harafi daya kana da ladan goma amma ba a faɗi wannan dangane da hadisin kutsi ba alqur'ani ana sallah da shi shi za ka karanta kai sallah amma ba za ka karanta hadisin kutsi ba sannan alqur'ani mu'jizun ne bi alfazihi wa hurufihi alqur'ani mu'jiza ne amma hadisin kutsi ba mu'jiza bane saboda haka za a iya canza hadisin kutsi ya kawo na ƙarya wasu ma su dauka na gaskiya ne su ta aiki da shi amma alqur'ani ba za a iya kawo alqur'ani na ƙarya ya zama mutane ba su gane ba aya ɗaya in ka canza kai harafi ɗaya in ka canza alqur'ani masana alqur'anin za su san an canza wannan harafin saboda kaga shi mu'jizun ne mu'jiza ce sannan kuma wato shi alqur'ani ubangiji takaffala Allahu bi hifzihi ya dauki nauyin tsare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma hadisul qudsi wannan Allah ya bar tsare shi a hannun malamai sun za su yi bayanin hadisi kaza ba a yi kyau hadisi kaza mai kyau ne ubangiji ya bar abin a hannun malamai su suke wannan aiki ya samar da malamai kuma da ya ba su wannan dama su yi wannan aiki amma alqur'ani shi yake tsara kayansa da kansa an gane ko wannan duk yana daga cikin bambance-bambance da aka faɗa tsakanin alhadisul qudsi da alqur'ani amma batun da ake cewa alhadisul alqur'ani lafzuhu wa ma'nahu min Allah wal hadisul qudsi ma'anahu min Allah wa lafzuhu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba da wani bai da wani abin nan asali annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an gaya masa abun bai canza lafazin maganar cewa annabi yana canza lafazin ma'anar kawai yake dauka ina buƙatar dalili ina annabi yake yana canza man lafazin da annabi ake cewa ya qulu Allahu hamidani abdi wa ya gaya maka ba haka Allah ya gaya masa da wannan lafazin ko asna alayya abdi kace annabi ne ya kawo lafazin amma ma'anar daga Allah ne wannan kuskure ne wajen bayanin bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani baka lafzu huwa ma'nahu min Allah sai dai shi hadisul qudsi kamar sauran hadisi tajuzu riwayatu bil ma'na kana iya riwayata idan baka rike lafazin ba amma ka rike ma'anarsa kana iya riwayata da ma'ana wannan kuma yace dangane da karanta bismillah bayan karatun fatiha kafin karatun sura domin yaji wani malami yana karanta bismillah kafin karatun sura kafin karatun fatiha kamar yadda muka faɗa bismillah sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a farkon kowace sura a farkon kowace sura saboda haka idan da a ce mutum ya yi bismillah a sirran lokacin da zai karanta sura bai yi laifi ba da a ce zai yi sirran ba a samu annabi yana yi jaharan ba an samu jariya akan abin da ya shafi karatun fatiha bismillah tana ciki ko bata ciki nan wasu suka ce sai an faɗe ta wasu suka ce ba za a faɗe ta ba wasu suka tsaya a tsakiya cewa a iya faɗar ta sirran to wannan nassi ya zo karara akan wannan kan sura babu wani nassi da ya zo karara a kai amma kasancewarta bata ce fil mafahifi wanda kuma sahabbai ba su tabbatar da abin da ba a karanta ba kaga ba su tabbatar da adadin ayoyi a cikin mafahif ba ba su tabbatar da inda aka saukar wannan makkiyatun waya wannan duk mu muke rubuta amma al-mushaf al-usmani babu wannan duk ba su rubuta wannan a cikin mafahif ba daga baya aka abin nan haka baya ciki gargawa suna daukan wannan ma alqur'ani ne akwai farko sanda mushaful madina wannan da muke da yawa a hannu wanda ake buga a Saudiya farkon shigowar sa a Kano makiya Allah ha kona shi karkai gurin karatu aka dinga aka ce sarki fa ya rage alqur'ani ya cire makkiyatun wahaya Allah ya sauke kuma yanzu su suke kwanginar abu sai mutum ya je a bashi sadaka ya kama sallati sai kai kasuwa ke ciwon da suke konawa wannan yace menene fassarar wannan aya ta karshen suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'u ila dhikrillah shi domin yaji wani malami yana cewa dhikrillah ana nufin dhikrin juma'a iko sai Allah ana nufin sallar juma'a da ittifaqil mufassirin babu wani wanda ya taba cewa wani zikiri ne na juma'a da zaka je kai wani wuri da wani shine baka sallar juma'a sai sa aka ce wazarul bayt ko a kare ta ayar mana ila zikrillah wazarul bayt zikirin juma'a in kai kasuwanci a lokacin da ake zikirin juma'a haramun kai amma sallar juma'a fa in an kira sallah in an kira kiran sallah nabi lokacin da limai ya hu minbari in kai shiriki kai haramun ko baka yi ba to wannan shine abin da ake faɗa amma ka dauka ka tafi ka ce zikirin juma'a ake yi wannan wani abu ne da kai kadai kake da shi a kunyarka amma ba malamai da suka rubuta ka ba wannan kuma yace ya ga wani littafi mai suna akhta'u ibn taymiya fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi a cikin wannan littafi an yayin raddi ga Ibn Taymiyyah akan huznu wancan karatuttuka na tatibi da suka wuce kenan an yi wa Ibn Taymiyyah raddi a cikin wannan littafi akan bakin ciki an kawo maganar Imam Shafi'i da yace laysa minna man lam yataganna bil Qur'an ma'anahu yaqra'uhu huznan wa tahzinan kaga wani shirme wai annabi Ibn Taymiyyah da ya maganar bakin ciki wanda yake ubangiji baya takayya akan gundarin bakin ciki sai dai akan abin da ya haɗu da bakin ciki amma dan kawai kai bakin ciki ubangiji ya saka ka maka anan baya daga cikin abin da alqur'ani ya zo da shi duk da bakin cikin ba wai haramun bane dan an bata maka kare amma ba wani abin addini bane za ka yi bakin ciki ka samu lada sai dai idan ka yi bakin ciki dan raguwar musulunci addini misali ko cutar da musulmi da aka yi kai bakin ciki akan wannan ubangiji ya saka ka maka saboda wannan abin da kai ba wai saboda shi gundarin bakin cikin ba abin da Ibn Taymiyyah ya tsaya ne akan sa kenan kamar da muka karanta da su kuma waɗannan saboda ana so a kwakulo laifin Ibn Taymiyyah sai aka kawo maganar hadisin annabi da yake cewa laysa minna man lam yataganna bil Qur'an at-taganni bil Qur'an shi ne ka karanta shi da sauti mai daɗi shi ne abin da ake nufi da taganni huznan wa tahzinan shi ne ka karanta shi da murya ta maraire cewa shi ne abin da ake nufi ba wai kai kai bakin ciki ba lokacin da kake karanta Qur'an akwai malamin da yake in za ka karanta Qur'ani sai kai bakin ciki Qur'ani bai kamata ya sa maka farin ciki wani lokaci kuma zai sa maka bakin ciki ba haka ake nufi ba wancan kuma hadisi da ya kawo inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin hadisi ne maudu'i ba hadisin annabi bane hadisi ne na ƙarya cewa Allah yana san dukkan wata zuciya ne cike da bakin ciki ba hadisin gaskiya bane sai tambaya akan littafin al-kaba'ir yace yaya ingancin wannan littafi yake akwai littafin al-kaba'ir na az-zahabi al-hafiz az-zahabi yana da littafi sunan shi al-kaba'ir sai dai an yi shekaru da dama ana karanta wannan littafi mai dauke da wannan suna al-kaba'ir ana jingina wa zahabi daga baya ta bayyana cewa ba littafin zahabi bane wanda ya karanta zahabi ya san wane ne zahabi da irin yadda littafin sa suke da zarar ya karanta littafin da aka dade ana karanta a kasan nan da suna al-kaba'ir zai san cewa ba shi ne littafin da zahabi ya rubuta ba zahabi baya kwashe-kwashen hadisai haka nan barkatai ba tsari kawo hadisai na ƙarya da wasu kisoshi da wasu mafarkai da wasu abubuwa dai da ba su tabbata ba zahabi ba ya wannan yake ba ko da littafansa na tarihi da ya rubuta irin su tarihin islam irin su siyar alamin nubala za a ga cewa duk inda ya zo kan wani hadisi sai ya ƙoƙarin ba ka martabarsa da matsayinsa hatta kisoshi da yake kawo ya kan yi ƙoƙari wani lokaci ya yi bayanin ingancin kisa ko ba ta inganta ba ta yaya kamar wannan malami bujuni wanda yake shakundum a ilimin hadisi zai zo rubuta wani littafi wanda karamin ɗalibin hadisi a yanzu ba zai kamarsa ba babu shakka wanda ya san zahabi ba zai jingina masa wannan littafi ba sai daga baya bincike da ya bincike aka gano littafin zahabi din na gaskiya wanda aka buga shi ina tunawa farkon bugun da na gani shine bugun da wani malami da ake kira Muhyiddin Misto ya haƙƙaƙa shi ya fito da shi a buge za a gan shi ɗan ƙanƙani ne amma wannan da muke karanta ya yi ukun wancan na asalin wato an ɗauki na asalin ne aka yi ƙare-ƙare kuma ana so ya samu karɓuwa a kasuwa sai aka kira shi na zahabi saboda kasancewar zahabi fitaccen malami ne sananne ne da an riga an yarda da shi a duniyar musulmi in an jingina masa littafin zai samu karɓuwa shi yasa aka jingina masa wani a yanzu ana samun shi za al-kaba'ir din na gaskiya za ka ɗauko shi ka gan shi littafi ne mai cike da tsafta hadisansa yawanci za ka gan su daga sahihaini ne kuma za a ga babu waɗannan kisoshin da labarurruka marasa kan gado da wannan su kuburu sun da suka yawa a cikin wancan ɗaba'a ɗin da ta yawa a hannunmu saboda haka wanda ya ɗauki tsohuwar ɗaba'a da muka fi sani yana karanta ta da sunan al-kaba'ir na zahabi to ya janye shi ya ɗauko wanda yake sahihi ɗin yana nan ɗan ƙarami ne bai fi ɗaya bisa ukun wanda ka sani ba shi ne na gaskiya ɗin sai ya zo ya gaya wa ɗalibansa su yadda wancan su je su taho wancan mai kyan a ci gaba da karatu الكبائر يعني أنا لتابعين الكبائر كما سيوانا توفقنا الكبائر متاشي يأتي دماء لما سنزل التفايد داما أكن تابا ويزاها بيكغي يجد لتابع جمالا نعجلوك تياي زي مداتك ألم sai ta tina gaba in Allah ya kaimu abinda ɗan uwa suka nema na addu'a Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi gaba daya da masu jarabawa da wanda ba su jarabawa kuma wannan jarabawa ta duniya gaba ɗaya da muke ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu haye ta sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.